ana fada cewa idan mutum ya kaurace wa matarsa shekara kaza lokaci kaza auren ya mutu. Ya abinda Allah ya sanar da ni ban san wani watanni da zan iya cewa dan miji baya alaka da matarsa ba auren ya mutu. Saboda zai iya yiwuwa akwai larura, akwai uzuri, kuma shi kincin ne da shedanci. Abinda na sani kai tsaye yake iya kashe aure shine miji ya bude baki ya ce ya sake matarsa shi da ya aure ta kuma ya sake matarsa ya rabu da ita. Dan haka idan har kin gamu da wannan larura ya kaurace miki, to auren ku fa yana nan, karki je ki sake sabon aure daga cewa mijinki ya kaurace miki. Wallahi wa alam.
Karin bayani akan wannan fatuwar da aka yi wa malam a suratul baqara aya ta 226 Allah yana cewa lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur, mana duk wadanda za su bar saduwa da matan su to suna da tsawon watanni hudu ne. So karin bayani, auren bai mutu ba, amma idan aka kai watanni guda hudu to mace tana da damar da za ta kai kara a rusa auren alkali ko shi ya saki ko kuma alkali ya saka masa. Akwai lokacin da Sayyidina Umar radiyallahu anhu yana yawo a cikin Madina yana patrol dan ya ga halin da mutane suke ciki, sai ya ji wata mace tana waka tana cewa ta bawala hadal layl wa swatta janibu, dare yayi tsawo kuma yayi duhu, tace ina ma da zan samu wani wanda zai ɗebe min kewa, tace fa wallahi laula khashyatu llahi wahdahu la hurrika min hadha as-sarir jawanibu, tace inda ba dan tsoron Allah ba da na samu wanda zai girgiza gadan nan. Saboda haka Sayyidina Umar sai ya gida shida washe gari da safe, sai aka sai ya tambaya gidan waye wannan, sai aka ce wannan gidan komanda ne daga cikin komandojin da ka tura yayi. Sai ya kira Yassa Hafsa yace mata, ke watanni nawa ne mace take iya jurewa ba tare da namiji ba? Sai ta ce irinka bai kamata yin irin wannan tambayar ba. Sai ya ce ki da Allah ki faɗa min. Sai ta ce wata uku zuwa huɗu. Sai Sayyidina Umar ya sanya doka cewa duk wanda ya tafi yaki ko an gama ko ba a gama ba, in dai an yi wata huɗu a dawo da shi. Saboda haka duk matar da ba za ta iya zama ba, in dai aka yi wata huɗu tana da damar da za ta iya neman saki, kamar yadda wannan kissa ta Sayyidina Umar ta nuna, da kuma waccan ayar ta 226 a cikin suratul baqara. Ita ma mai wannan tambayar ta gaba ita ma kusan iri ɗaya ne, cewa ta yi aure sabon aure tunda suka haihu bai sake neman ta ba, wannan ita ma tambayar kusan irin ta ɗaya da waccan. Da yawa wannan gaskiya yana da alaka da rashin yin aure saboda Allah, saboda zai ga ita matar ta canza da haka ba zai iya ci gaba da mu'amala da ita ba. Malamu bismillah. Na'am. Akwai tambaya ta gaba? Akwai tambaya ta gaba, yake cewa menene hukuncin wasa da matarka ta wayar hannu in baka gari dan gamsar da ita kuma ana amfani da hannu? To ba sani ba dai ko mala ya fahimci wannan tambayar. Mutum dai yayi wasa da matar shi, na san dai ta yiwu, kila abin da yake so ya ce shine ko dai mutum ya su dinga kalle-kalle da matarsa a alhalin baya nan, kamar ta tura masa hotunan sa na sha'awa, hotunan da su taya masa da hankali ta hanyar WhatsApp ko wani abu makamancin haka. Ina ga malam kamar haka yake nufi.
To asali dai in maganar wasa da hannu ne ko amfani da hannu, muna da nassi da ya haramta mana namiji shine nakihu yadihi da ake faɗa, yayi amfani da hannunsa don biya wa kansa bukata, wannan haramun ne. Abu na biyu, mutum ya kalli matarsa ko ya kalli wani bangare na matarsa ko jikin matarsa ko wani abun da zai bashi sha'awa na matarsa, ko a hoto ko a waya ko a wani abu ko a zahiri, wannan ba laifi bane tunda matarsa ce kuma Allah ya halatta masa. To amma nakan ga yawo mata cewa ku yi taka tsantsan, ku kiyaye kuma ku daina yi turawa mazaje tsaraicin ku da hotunan ku na sirri. Akwai hadari kware da gaske. Na farko, baki sani ba wayar mai gidankin nan tana iya fadawa hannun ƴaƴan shi. Kin tura masa ya gani ya ji dadi. Aje in mun tafi a matsayin an halatta masa. To kuma ya je asirin ki ya tonu, watakila ya ba wa dan sa ya sa masa kati ko ya ba wa dan sa ya gyara masa waya, ya je ya shiga ya je ya dubo wani abu. Duk abin da yake zai iya jawo maka mushkila a tarbiyarka, mushkila a rayuwarka bai kamata ka yi shi ba. Yana iya ba abokanansa, yanzu akwai wanda abokinsa yana iya bude wayar shi. Kishiyarki tana iya dauka, kawarki tana iya dauka wayarki ke kanki da kika tura wannan abun ko ya turo miki. Kuna iya bada wayoyin ku aro, kuna iya bada wayoyin ku gyara. Wayoyin nan naku suna iya fada bata, wayar mijinki zai iya bata. Ana iya samun akasi ma ku yi fada da mijin ku yi sabani da shi. Kin tura masa tsaraicin ki a hoto. Kwanan nan an kamo wata fatawa, wani ya dauki tsaraicin matarsa ya sa shi a social media. Me ya faru? Lokacin suna zaman lafiya ta tura mai komai da komai, yana wata kasa ta tura masa, da suka zo suka yi fada yace zaki ga wulakanci. Da suka rabu kawai sai danna hoton ya tura shi a fili. Wanda yake mun fatawan wallahi sai da ya tura mun da hoton, yace kaga wannan dinnan matar wani ne sakin ta yi. Da haka akwai hadari. Masu gyaran waya a kasuwar waya sun zo sun ga musu malam kai wa mata wa'azi cewa su daina saka hotunan banza ko na mazajen su ko nasu. Ki saki jiki, ki dauki hotunan private jikinki a cikin wayar ki, ki batta wayar ta baci sai an kai wa mai gyara a kasuwa, ba a gaban ki zai gyara ba. Akwai mai gyaran wayar da ko me aka sa na security sai ya shiga cikin waya. To dan me zaki bari ki tona kanki asiri? Yace muna ganin abubuwan da ba su da kyau. Tace yace malam akwai marasa imani a cikin mu da in sun gyara waya suka ga irin waɗannan hotunan bluetooth suke kunna sai su kwashe hotunan gaba daya. Mutum bai sani ba sai dai ya ga hotonsa da ya tura mijinsa ko hotonsa da ya tura saurayinta ko wani abu gace yana yawo a duniya. Da haka saboda irin waɗannan matsaloli da suke biyowa baya, ko da yake halal ne mijinki ya ganki a yanayin da ya ga dama ya ganki, ke ma ki ganshi. To in yana da imanin da in ya gani zaki ce ya goge, to ya goge. In ko babu wannan, to ina ganin gaskiya karki shi fi alheri saboda masifar da za ta iya biyo baya. Allah kiyaye.
Kuma gaskiya ni ina ga shi kanshi WhatsApp ba, ba shi da cikakken sirri. Akwai GB WhatsApp wanda aka ce mutum zai iya hango wani abu daga cikin WhatsApp din wani. To gaskiyar lamari, sannan kuma kamfanin WhatsApp din nan fa na bakin arni wanda yake kula da yanayin WhatsApp din duka. Ba wani abun mamaki bane, akwai yadda za su iya ganin sirrukan ka ko wani abu, suna magani ko? Ni dai gaskiya na taɓa yin fatawa cewa haramun ne mace ta tura tsaraicinta zuwa ga mijinta.
Gaskiya.
Saboda akwai yiwuwar su kansu kamfanin WhatsApp ɗin, tunda dai WhatsApp ɗin nan dai ɗan adam ne ya yi shi, ba wai daga sama aka saukar da shi ba. Saboda haka zai iya yiwuwa ya zamanto cewa suna da wata hanyar ma da za su iya ganin komai da komai. Kamar yanzu dai Facebook muna gani, ko postin kai wanda bai yi daidai da ra'ayinsu ba, za su iya kulle ka ko su ma suspension ko dismiss na wasu lokuta. Duk muna gani. Da ya kamata gaskiya shi ma wannan ya zamanto cewa an kula da shi yadda ya kamata. Kuma da ƙyar ka samu mai wannan fatawa ba matar shi ɗaya ba. Galibi masu mata ɗai-ɗai su ne suka faɗuwa da irin waɗannan mushkilolin. Amma mai mata biyu, mai mata uku, da ƙyar ya yi buƙata irin waɗannan. Allah ya ba kowa ikon ƙara. Ba ku ce amin ba. Na'am. Wannan tana cewa Allah ya ƙara wa malam lafiya. Malam, yaya ingancin cewa idan mutum ya sadu da matarsa ranar Juma'a wai yana da lada na musamman?
Gaskiya ba haka bane. Ba wani, ba wata rana da aka keɓance cewa ranar Juma'a wata alaka ranakun da ba na juma'a ba kuma ba sai an yi ba wallahi alam daka kowace rana halal ne kuma kowace rana kamar da hadisi ya tabbata ko yaushe kuma mutun ya alaka zai samu lada in dai ba ta addanci yayi ba wallahi alam
wannan tana cewa ita kuma dan Allah malam a taimaka a jawo hankali game da mazan da suke neman matan aure tace ya san ni mata aure ce amma yake ci gaba da nema na kuma abubuwan da yake ma suna da yawa koda atuwa faiba ba za ta iya ba da dama ayi bayani cikakke game da abin da yake yi ba
wallahi wannan matsala ce wanda gaskiya ina ganin nan gaba ko a wannan tarurrukan ware wani lokaci gaskiya maudu'i ne mai muhimmanci saboda wallahi ciwo ne babba neman mata da mazan aure suke mutum mai aure yana neman mata wannan kusan yanzu a fili suke akwai matar da tace min ta masa magana tayi ta hana shi ta rasa yanda za ta yi ba za ta iya hana shi ba da karshe cewa yi ga hanya in ke ma zaki kije ki wallahi haka ya gaya mata tace mallam inda ban da tsoron Allah da ni ma na fita to kuma wannan matsalan neman maza neman mata da maza suke na farko dai zina ne kun san hukuncin zina haram na biyu cin amanar aure ne na uku kuma gadar da sharri da masifa ne ga ƴaƴan da kake haifa manzana zunubi walau bi khifari dari ka lalata ƴaƴan wani to kai ma fa naka ƴaƴan ba su kubuta ba sannan kuma ga lalata zuri'ar wasu ka shiga zuri'ar wasu ka lalata ga kuma shuka bakin ciki wa iyalinka ka hana ta alaka da wasu an aure ta auren sunna kai kuma ka tsallaka ka batta kana neman matan banza bari duk in gaya muku abinda mata suke mun fata suke gaya mu akwai wacce tace wallahi yana kan gadan shimfidanta da daddare yake neman mata yana kallo tana kallo yake video call da matan banza saboda ya raina ta kuma bace isa ce magana ba akwai wanda a gabanta yake kiran matan yake hira da su akwai wanda yana lalata da matan za su dauki wayar sa shi su kira matarsa su zage ta baki gane ba ko matan da yake nema na banza idan yaje ilalata sai su bugo su ce gashi nan muna tare da shi ke kuma wallahi sai mun ci abu kazanki su kira ta su zage ta da ta dawo da ya dawo tai musu tai masa magana sai ya ce to me yasa kika dauki wayar ta ci gaba da magana sai ya ce ki canja layi akwai wance neman
yana da kuɗi
idan mun ba maganan ba kuɗi na sha gaya maka iya da kuɗi da mun mana ba talaka bane ai wanda ake hakuri da shi wanda yake yana da abin hannunsa ne ai to amma ya zamu raba su ne da masu kuɗin ba za mu raba su ba yake akwai wanda cewa ta yi idan ya nemi matar da yake neman ta din matar da yake nema din ita take kiranta a waya ta zage ta ta ci mutuncinsa a ta ci mutuncinta kuma a gaban shi kuma wallahi bai zai magana ba yanda ke san sammu aka masa zigiri akwai mai neman mata ƴan aikin gidan shi mutum yana neman yarinya budurwa da take masa aiki a gida duk ana yi sai sa na sha gaya wa mata in zaki dauki yar aiki in baki yadda da mai gidanki ba nemo masa tsohuwa tukup zaki nemo matukar baki yadda da imaninsa ba zai iya miki barna ko kuma in yarinya ce ki raba lokacin haduwar su in ya fita ta shigo in ya shigo ta fita aikin da za ta yi miki sai in baya nan akwai wanda yake neman kanwar matar shi din ne masu neman mata ne akwai wanda yake neman uwar matarsa ta zo mata wankan jego ya kuma neme ta kuma ta yadda wannan al'amari na neman mata a karamin kallon abu ne wanda yake maza da suke neman mata bila adadin wannan kuma da ana koyewa yanzu a fili ma suke kawai ba sa tsoron kowa ba sa tsoron uban kowa kuma duk abin da mace ta ga za ta yi kije ki Allah sauye Allah ya yi muku kawai
na'am wannan tana cewa malam ina neman dan Allah a taimaka min da hukuncin mijin da idan duk abin da matar shi ta yi masa zai gwasileta a gaban yara duk zai gwasileta a gaban yara tayi amma ya kiye dina dan Allah wace nasiha za
wannan wulakanci ne wannan tozarci ne wanda ya kamata malamai su rinka fadakarwa a hudugobin su na Juma'a da karatukan su na majalisai da kafofin yada labarai da suke yada dawa tabbas akwai maza masu irin wannan dabi'a wanda mace ba ta da adina kima a idan su komun karancin kima ba ta da shi zai zage ta zagi iyayenta ya ci mutuncin ta a gaban iyayenta ya wulakanta ta a gaban uwarta ma ya tuzarta ta a gaban kawayenta ba abinda ba zai iya gaya mata ba baya jin nauyin ta baya ganin girman ta ya maida ita kamar yar aikin sa kamar baiwarsa duka wannan dabi'a ce mara kyau mummuna kuma baya cikin sifofi na mazajen kwarai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a cikin hadisi masu kulawa da iyalin su masu taimakawa iyalin su wanda wannan idan Allah ya jarrabe ki da miji irin wannan kamata yake rinka mai nasiha idan zai ji nasihar in ba zai ji ba a hada shi da na gaba da shi su rinka masa nasiha suna fadakar da shi idan kuma yazo gwasile ki din ki tashi ki bar masa wurin kar ki bari ya wulakanta ki gaban yayan ki ki kori yayan ko ki tashi ki bar shi da shi da yayan idan a gaban wasu ne da za a ji kunya to ki tashi ki bar wurin ko da yana magana ki ce ina zuwa ki tafi ki je ki zauna dakin ki ya biki dakin ki ya miki duk abin da zai miki da mijin ki ya zage ki gaban yaran ki wanda ki je dakin sa ya dake ki da ya zage ki gaban yaran ki ko ya daka miki tsawa wanda ya mare ki a dakin sa yafi kima yafi daraja to amma ya laita akwai ma masu dukan dan na san ka ajiye tambayar ne baka karanta ta ba akwai masu duka duka yake wata tace mallam in ya tashi duka na kamar jaki daure ne yake a jikin gado ya ta daka kashi sosai ya dake ta har ya mata ciwo ko kwanan nan an kawo min fatawa ya rinka dukan ta sai da ya fasa bakin ta bakin ya kumbura ta zo gaishe shi ya ga bakin ta a kumbure ya kifa kai shi yayi mata wannan abu kuma aka je wurin iyaye suka ce anti ki yi hakuri ki koma Allah ya sauke
wannan bayanin da malam yayi haka ne amma akwai wani abu na tabbatar malam ya san shi shine kamar yadda dazu ya dan taba ku ni ma zan dan taba ku kadan matan yanzu gaskiya wasu da yawa suna da tsiwa ba irin iyayen mu bane na baya wanda ko ita ce da laifi ko ba ita bace da laifi za ta saurare ka kai mata fada iya san ranka haka gama mata yanzu wani lokacin su ne suke fara yin tsiwa so ta maka tsiwa a gaban yara kaga wani lokacin ya kamata kai ma kai mata abin da ya kamata akwai wani mutum haka matarsa ta zo ta ce masa ya ba ta kudin cefane ana fama da tsananin rayuwa sai ya ce bai da su sai ta kara tsananta masa ta ce ya ba ta kudin cefane saboda haka sai ya ce sata kike so in je na yi ita kuma sai ta rama sai ta ce zina kake so to ni na je na yi a yi cefana saboda haka ya dirke ta sosai duk da tana da jikoki ta yi yaji kuma daga baya ta zo aka ci gaba da daidaita sau saboda ba inda za ta to wani lokacin gaskiya akwai irin waɗannan abubuwan matan yanzu gaskiya musamman da mu da muka yi aure daga shekara 20 zuwa yanzu sun bambanta da yawa da matan da wani lokacin matar ibtida'an ita ce za ta yi siwa kuma wannan yana daga cikin dalilan da yasa muka sanya faifa wacce Dr. Muhammad Suleiman zai zo ya gabatar da ita anjima yadda ya kamata mata su mu'amala da mazajensu a lokacin tsananin rayuwa saboda a yanzu gaskiya maza wasu da yawa zuciyarsu a daidai wuya take ya je ya sha wahala ya samu abinci ko cefane da kyar yana zuwa ke kuma kika ce mai haji anan kin ga wannan zai iya sa ya miki wata aika a gaban yara saboda haka ni shawara da nake bayarwa shine ya kamata a ƙara kiyayewa wannan tana cewa malam menene shari'a ta ajiye akan kwanakin da ake yi wa budurwa ko bazawara idan namiji ya ƙara aure.
Hadisi ya takaice ya tabbata a kwana bakwai ake wa yarinya budurwa, kwana uku ake wa bazawara. Idan mutum yana da mata ya auri budurwa zai zauna kwana bakwai ya kula da ita saboda karancin shekarunta da yarintarta da kuma bakunta da dauke mata kewa, shine hikimar. Idan bazawara ce tunda ta goge idan ta ya bude, wannan a tsaya mata kwana uku kawai ya isa. Idan uwar gida ta yi masa isani ta kara masa wasu satuttukan da wasu kwanaki ta kyauta, Allah ya saka mata da alkhairi. Idan kuma shi ya nema yace yana neman alfarma dan wani yayi sati din yazo yace uwar gidan da Allah ko da kari a taimaka masa, tace ka je ka shekara ma, sai yace to nagode Allah ya saka da alkhairi, ai da ya tafi mallan sai da shekara. Ita ta dauka gatse tai ashe shi yayi godiya ya dauka da gaske ne. Sai da wata tara tazo tana magana ya hauta da fada yace ke fa kika ce ni shekara, kuma wannan wani irin sa ido ne, shekara ta tara da ke ina tare da ke yanzu nazo ku shekara ɗaya ban gama cikawa da wata baiwa Allah ba, kin sa mun ido kina mun magana. Namijin wannan zamani yana da wahalan sha'ani, Allah ya rufe asiri, da haka ku daina musu gatse sai su dauka da gaske ne.
Wannan take cewa malam, wannan tana cewa malam namiji ne yake da mata biyu amma kuma yake nuna bambanci a tsakanin su a wurin kyautatawa har suna ganawa, kuma idan ɗayan ta yi masa nasiha sai ya ce idan ta ƙara za ta tafi gidansu. Shin wannan furucin menene matsayinsa a wurinsu, kuma ya za ta magance wannan matsala irin wannan?
To ba laifi bane dan kin yi laifi ya miki fada, amma laifi ne rinki gaya miki maganganu na sosa zuciya da tayar miki da hankali da zaki tsammancin maya suke ki, kamar yanzu ya ce ki tafi gidanku ko in kina so ko kaza kaza da sauransu. Ba daidai bane, amma ba suke bane, ba suke bane, ba suke bane, ba suke bane. Duk kalmar da mai gida ya gaya miki, indai ba cewa ni ina suke ki ko ya suke ki ba miki sako ba, tafi gidanku ba ruwana da ke, ba ni ba ke, ke ba matata ba ce, ki je ki nemi wani miji ba ni ba, tafi baki da albarka, Allah kiyaye in saki haihuwa da ke, Allah raba ni da ke, ni kam ne da ke har abada. Duk waɗannan kalmomi ba na saki ba ne, sai in yayi bayanin yana nufin cewa da ya faɗi haka saki yake nufi. Amma kalmar da ya buɗe baki ya ce ya sake ki, wannan bai buƙatar wani tawili. Ina fatan kina fahimta. Sannan idan har suna ganawa da abokin zamanki yana miki rashin adalci, to abin da ya kamata a shari'a shine in ya gana da ita to ke ma yazo ya gana da ke a lokacinta, kin ga ya biya bashi kenan, yayi abin da yake, ya dauki hakkinki a lokacinki to kuma ya dawo miki da hakkinki. Amma ba zina yayi ba kamar yadda kuke faɗa cewa ai yaji yayi zina, in ma an samu da an samu dan shege, wannan ba haka bane, kuskure ne. Kuma ina ba da shawara dai kamar yadda doctor ya faɗa, ku din ma halayenku sai hakuri, ku dan gyara halinku. In kin ga miji yana yawan karkata zuwa wata mace to ba mamaki ke din halinki bai da kyau, baki da sakin fuska, baki da tarairayar miji, baki da hakuri, baki da juriya, kina da fada, kin fiye nuna wa miji hushinki, ita kuma tana shanye hushinta, sai kin nuna bacin ranki, ita kuma abokiyarki tana hadewa, sai ki nuna masa rashin tausayinki, ita kuma wacce sai ta nuna tana tausayinsa, shi yasa kuke samun matsala. Kuma ba ku iya jurewa in sun gaya muku magana sai kun rama, in sun yi laifi sai kun yi magana. Yanzu wani zuwa ya zo sai a tamfofi masu tsada matan sabi ne, sai ya siyo guda uku ya ce kowa ta zaɓa, suka zazzaɓi kalolinsu, na ukun a tamfa ta ukun ya naɗe sa a leda, sai ɗaya a cikin matan sai ta ce wannan fa ku duba fa, bayan ta ɗauki nata kishi ta ɗauki nata, amma wannan guda ɗayan da ya ware shi ne abin magana cewa wannan fa ina zai kai, sai ya ce mahaifiyata zan kaiwa, sai ta ce eh, ashe har ta kai da za a rinka rabo tare da mu da ita, abinda aka mana shi za a mata, to ai sai ka je ta raba maka kwana. Shine dazu kike jin Dr. Jamilu yana magana cewa in kun ji wani miji ya dake mace, ita macen ce take da tsiwa har ya daga hannu ya dake ta, ba muna goyen bayan dukan bane, amma ko ke ce kike bada fata wannan lokacin da ya daga hannu ya zabge ta da mari da ta gaya masa wannan kalma din, ke kanki zaki ce bai laifi ba? Ki duba fa, ya fa fifita su akan uwar tunda sai da ya ba ku kuka zaba kafin uwarsa ta zaba. Amma malam da yazo a tamfar kwaya ɗayan bayan sun dauki nasu, ta tambaya nawaye, yace na uwarsa ce. Saboda rashin hakurin mata da kishi har da uwar miji kuke kishi, ku zagi uwar miji, ku ci mutuncin uwar miji, ko ta text message ko ta zahiri, ku yi balahira da bala'i da uwar miji, kuma ku zo ku ce kuna son miji, ƙarya kuke wallahi. Ba wani namijin da zai yi dake zagan masa uwa ya ci gaba da zama da keke, tozartar masa da mahaifiya, in ma kuna gaba ki koyi gabar. Karki yadda ko a waya ko wani abu, dan maza suna duba waya. In kin tura kawarki, ta je ta tura wa uwar mijin, za ku yi fada da uwar. Ba a amincewa da mutane yanzu kawai, karki yadda da kowaye ma. Dan haka tace masa sai ka je ka raba mana aure, hai ka je ka raba mana kwanciya. Yace ni, ya zabge ta da mari, ya kama dukanta, take rubuta wannan takarda, yace ya sallame ta ya sake ta. To kin ga wannan waya jawo, ita ta jawo. Ku gyara halin ku, Allah ya sauke. Ka sallame ni da
wannan. Ni abinda zan sai ba gama sai ka gama zan sake wa yana. Abinda ni nake cewa shine, akwai abu ɗaya da ya kamata mata su bambance a wajen daidaitawa da rashin bambantawa. A wajen soyayya, Allah bai wajabta wa miji sai ya daidaita tsakanin matansa ba. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam mata nawa ya mutu ya bari? Mata nawa? Tara. A ciki wa ya fi so? Nana Aisha. Kuma soyayyar da yake nuna mata fa, da mahimmancin da yake nuna mata, kowa ya sani. Saboda kamar yadda Bukhari ya rawaito, kana nasu ya taharrauna bi hadayahum yawma Aisha, har mutane ma idan za su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta, sukan daidaici ranar da yake ɗakin Nana Aisha. Saboda haka wannan ya sa har ya zamanto cewa suka dinga yin magana cewa me yasa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kyauta, ba zai yi kyauta kullum ba, sai dai ya zamanto cewa ba zai yi wa Annabi sallallahu alaihi kyauta, ba za a mai kyauta kullum ba, sai an daidaici ranar da yake ɗakin Nana Aisha. Saboda haka suka tura Nana Fatima akan ta je ta masa magana. Dan haka da Nana Fatima ta je, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago ya kalle ta, ya ce mata Allah bai taba mun wahayi ina bargon wata ba sai bargon Aisha. Ya ce ba za ki so abin da nake so ba, ta ƙara zuwa ba. Marwaita hadisi sun ce yana daga cikin dalilan da suka sa aka rufa Annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin Nana Aisha shine saboda lokacin da yake yin rashin lafiya ta ajali, yana yawan tambaya sai ya ce aina ana yau, aina ana yau, yau a cikin a wannan ɗaki nake. Sai suka gane cewa kawai yana so ne jinyarsa ta koma gaba ɗaya ɗakin Nana Aisha. Saboda haka duka matan guda bakwai sai suka mai uzuri, sai ya koma ɗakin Nana Aisha, ya zama anan yake yin jinya ya rasu tsakanin kirjinta da cinyarta. Kun ga wannan duka me yake nunawa? Yana nuna cewa ɓangaren soyayya, a ɓangaren saduwa, duk Allah bai wajabta ma sai ka daidaita tsakanin mata biyu da kake da su ba. Abinda Allah ya wajabta ma ka daidaita matanka biyu shine a al'amuran da suke da alaka da a haƙoƙi na zahiri, amma haƙoƙin da ba na zahiri ba, babu inda aka ce dole sai ka daidaita tsakaninsu. Ban sani ba ko akwai wacce take da tambayar baki, saboda na tsayar da malam don mu ƙara su cika ki haƙƙinku duka. Malam ya zazzage muku ilimin. Akwai wacce bata rubuto tambaya ba amma tana da tambaya? Na'am, kin daga hannu ne? Akwai mai tambaya? To bismillah, ga wata can. Yawwa, ga wata can ta daga hannu. Bismillah, shigo. Ga wata can ta daga hannu. Wa alaikum assalam, bismillah. Man sani? Bismillah. Me tambaya? Ina jinki mana, ina jinki, malam ma ina jinki, ni ma ina jinki. Saboda ya fi santa. To, ashe kaji tambayoyin ta Sheikh. Ai Sheikh karin bayani ni zan yi.
Tambayar ƴan uwa ta farko shine abin da yake faruwa na rikici tsakanin ma'aurata. Ana aurar da yara saurayi da budurwa, idan aka kawo koken yaro ya cutar da yarinyar, ya mata kaza ya mata kaza, ba za a kira shi a masa fada a ja masa kunne a nuna masa abin da ba daidai bane, sai a danne yarinyar a ce ta je ta hakuri aure sai da hakuri. Wannan kuskure ne, ba daidai bane. Lalle a ce mata ta hakuri abu ne mai kyau, wannan yayi. Amma kuma lalle a kira mijin a ja masa kunne a yi masa fada, dan ku ba baiwa aka bashi ba, akwai haƙƙin ta na shari'a akan shi, akwai ainihin wato haƙoƙi da ya zama dole kula mata, ba wai ya zo ya wulakanta ta tozarta ta ba. Kuma laifin iyaye yana bayyana sosai, sai a ta cutar da yarinya sai su ce ta fike haƙuri, a yi ta cutarwa ta fike haƙuri, ba sa ɗaukan mataki. Kuma mazan yanzu dole sai a ɗau mataki, wai tsoro ake auren ya mutu. To idan auren ya mutu, da auren ya zauna ana cutar da ita, ana zalunta ta, ba ta da jin daɗi, tana cikin baƙin ciki, da kuma a kashe auren ta samu wanda take so ta aura, wanda yafi ai wanda aka ce auren ta aure wanda take so. Yanzu da yawa ana kawo mana kesi, sai aka kawo mutum yana dukan mace, ba abinci ga duka, ba abinci ga duka, wai kuma sai aka kawo, sai a ce wa iyaye sun ce wai ta je ta hakuri. Wallahi wannan ba daidai bane. Ya nemo abinci kuma ya daina duka, idan bai zai gyara ba ya bata takardarta. Wannan shine abin da ya dace, ba inda aka ce wai ku danne hakkin yayanku a zo a yi ta wulakanta su, ana tozarta su, ko mutum mai neman mata yana yi a ce ki ta haƙuri, auren ne sai haka yake haƙuri, sai an yi haƙuri, ko ba a yi masa faɗa ba, ba daidai ba ne. A duba laifinta a yi mata faɗa, shi ma a duba nashi a yi masa faɗa, kuma a gaya masa ba, in bai gyara ba za a iya raba su. Wannan shine abin da ya fi dacewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya gaya wa Nana Aisha, ko ya gaya matansa dangane da kwanan shi ko zamansa a wajen Nana Aisha, aina ana gadan ko aina ana yau yuridu yawma Aisha, kamar da hadisi ya zo cikin Bukhari, saboda kulawar da take masa, ba wai dan ya fi son ta kawai ba, akwai kulawa ta musamman. Duka malamai sun faɗa kulawar da Aisha take a matsayinta na mai karamin shekaru da kuma hidima da miji ba zai kwatantu ba da sauran. Kenan shi kansa Annabi ya karkata gare ta, ba wai dan karancin shekarunta ko dan ita ce budurwa kadai ba, a'a akwai kulawa ta musamman, tana yi masa abubuwa wanda yake masu daukan hankali, kuma alhamdulillah akwai yarinta a tattare da ita. Sannan kuma su sauran matan sun san da haka, sannan kuma ya gaya musu, an tambaye shi a hadisi Abdullah dan Amr, hadisi sahihi, wa kafi so a duniya, yace Aisha, a cikin maza fa yace babanta. Malamai sun yi bayani akan me ye sababin wannan soyayya, kowa ya san me yasa manzo Allah yake son Abubakar, ba sai an yi sharhi ba da hidindimin da yawa Abubakar ya masa. Haka ita ma Aisha ta yi hidima, ta yi kokari, tana da wasu abubuwa kamar da Imam Zahabi ya yi bayani a cikin Sirar Alamin Nubala, wasu falaloli da take da shi akan sauran matan. Kuma amma duk da haka yana son ta din, amma kuma da ta wuce gona da iri akan wani abu, sai da ya taka mata birki. Ya zo yana magana Nana Khadija, yana Khadija Khadija, sai ta ce wai me yasa ka damu, kake ta kiran matar da kad halakat, ta riga ta mutu. kana ta damuwa kana kiran matar da ta mutu an binne ta ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba rantsuwa annabi yace wallahi Allah bai canja maka wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja maka wacce ta fita ba haka yi ta meme ta yana rantsuwa so anan abin fikihun da ya kamata mata su gane shi ne da aka ce annabi yana son Nana Aisha annabi ya je ɗakin Nana Aisha ya rasu a ɗakin Nana Aisha sai ku bincika me Nana Aisha take annabi yake mata hidima to ke ma sai ki yi wa mijinki hidima ki kyautata masa ki faranta masa ki yi masa wanda yake zai ji dadi to dangane da bayyana soyayyarsa ya ainihin cewa ya fi son wance ko kuma ya aikace qur'ani ya gaya mana walan tasatiyu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharu hakal mu'allaqa ba za ku iya daidaita soyayyar da kuke yi tsakanin matan ku ba amma kada ku yi karkata dukkan karkata so idan har miji zai zo ya bayyana cewa shi fa yafi son wance gaba ɗaya ta karkata akan wance to yayi almailu kullal maili ya saba Allah kuskure ne ba daidai bane amma soyayyar da yake mata a zuciya ya ji cewa ana son ta da zai iya ba za ki iya hana shi ba kamar yadda ke ma ai a cikin ƴaƴanki kin fi son wance kin fi son wani kuma a cikin ƴaƴan kuma dole kina da ƴaƴa biyar shida watakila wanda ya fi kyautata miki wanda ya fi tausayinki wanda ya fi kaza sai ke jikin fi son sa dan haka fitowa fili karara namiji yazo ya bayyana wa matansa cewa ya fi son wance shi wance ita ce zai iya ja fitina a gidan zai iya kawo musu rashin zaman lafiya da kishi to kuma duk abin da zai iya kawo fitina da tashin hankali a gida to barin su shi yafi alheri in wancan halal ne yayi to wannan kuma haram ne ya faru a cikin gidansa sai maza su yi kokari su kiyaye kuma lalle fala tamilu kullal maili kar ku karkata dukkan karkata ku zo ku wulakanta wata ku daga wata ku tozarta wata ku daga wata wannan ba daidai bane kuskure ne wallahi ta'ala alam
Allah ya saka wa malam da alkhairi taliki na kawai akan tambayar farko a wato mu a Hausa ne gaskiya muke da zaman doya da manja a ce mace an buga rashin mutunci an buga rashin mutunci amma a ce wai ku ci gaba da zama saboda arzikin yaya wannan gaskiya babu shi a nassi yanzu ku ga hadisin Jamila matar Sabit bin Qais bin Shammas kawai zuwa ta yi ta ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam inni la aibu alaihi fi khuluqin wala din walakinni akrahu al-kufra ba'da al-islam tace da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Sabit din nan ni gaskiya bazan iya zargin sa da bi'un sa ba ko bazan iya taba addinin sa ba amma gaskiya bazan iya tsaya da haƙoƙin sa ba Annabi bai ba ta hakuri ba bai ce ki haƙuri ba bai ce yayin ki nawa ba kawai cewa dai ta atura addini alaihi hadiqatu lambun da ya baki a matsayin sadaki zaki da mai da shi tace eh yace shikenan shika mata saki daya da yawa fa idan ya zamanto cewa bala'i da fituntunu suka yawa a zamantakewa aure yadda Allah ya fada rabuwa ita ce daidai wannan shine ma'anar wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati idan miji da mata suka rabu Allah zai azurta kowa daga falalarsa so maganar wai a ce wai dole sai an yi zaman yaya saboda duk yawan matsaloli duk yawan cutar da ake ciki wallahi mushkila ne yanzu akwai matar da take ta mun complain take ta mun complain cewa mijinta fa baya saduwa da ita tana ta mun complain a January nan da ya ta lissafa mun wata 23 rabon su kwanci aure sai na ce ke mijin nan naki ba ni lambar shi sai na bashi sai ta bani lambar shi kawai na kira shi na ce ni ne wana wani yace mallam irin waɗannan kananan maganganun ba na san su naje masa to ai mu nauyin da Allah ya dora mana daidai muke da likitoci saboda haka mushkiloli ne take kawo min ni kuma naga bazan iya warware matsalar ba dole sai na biyo ta nan sai yace ta ce maka bana ba ta ci da sha nace a wallahi ta ce komai kana yi yace to wannan abun bana san shi bana san shi kuma ni har abada bazan ƙara kwanciya da ita ba kuma wallahi mallam Abdullahi shekara ta 33 yace mun kwata-kwata shi ba shi kuma matan Sabifa yana kwanciya da amarya saboda haka sai na kyale ni ma na ji nauyi na kasa kiranta daga baya na kira ta sai na ce to da kin ga dai kina ta mun complain yanzu kuma ga abin da na kira ya fada ya kike gani tace to wallahi ƴaƴanta hudu ko musiba yanzu idan ta fita ma babanta ya mutu babanta ta mutu kanin baban su ne shi kuma akwai uwarta ma da ta samu irin wannan matsalar korar ta yi daga gida saboda haka idan ne tana tunanin te zaman ƴaƴanta nace to shikenan nace amma akwai hadari saboda shekarunki 33 kuma gashi dai daidai gurgurdo tana da siffa ta mace nace mata ta yi hakuri ta dai je ta yi tunani to wala wannan satin tana ta kira na akan lalle a samu yayan mijin a fada masa yayan mijin aka ciki cibi sai kira ni na basa bayani sai yake nuna min ƙarya ne nace abu kamar ya zai zama ƙarya ba ƙarya take yi ba nace na kira mijin ga abin da ya ci nace yanzu aje a dauki wannan sai ya ce min wai ai asalin wai a tsatsan su ita waccan matar wai akwai hauka a tsatsan su to yanzu an haifi ya huda ana tsoron kar a yi na biyar kuma ya zama da mahaukaci a haifi mahaukaci Allah ai mushkilolin mu da muke fuskanta suna da yawa so kin ga a takaice gaskiya zama idan ya ci tira kamar yadda Allah yake hukunci kawai kowa Allah zai iya azurta shi daga falalarsa tambayar karshe naga yayan mu ya fara gajiya menene matsala ga namiji yace yana jin sha'awa amma da zarar ya doso sai ya ji sha'awar ta sauka kamala yayi bayani akan wannan ni akwai wanda na sani tunda yayi aure idan ya fita waje in ya fita waje gaban shi zai tashi amma yana zuwa gida zai kwanta wallahi kawai ya zargi wani tsohon saurayin matar shi wanda suka yi takara da shi kawai ya je ya cakume shi yace wallahi shi ya mai asiri wallahi bai sani ba kawai ya cakume shi yace shi ya mai asiri kuma wallahi da aka je wajen dagaci aka tattauna mutumin wani abu ya je ya binne a zauren gidan saboda haka shi yasa yana shiga zauren gidan ya fita daga namiji in ya wallahi da ya je ya cire wannan abin da ya binne shikenan bayan shekara ɗaya sai gashi ya haihu ma so wani lokacin gaskiya harka asiri tana da yawa kuma shine wannan yana daga cikin dalilan da suka sa musamman mata ake ba su shawara su yawaita askar gaskiyar lamari harka asiri tana da yawa kuma duk iya imaninka wallahi a iya matsalolin da ake ka mana akwai abin da zaka yi dawar dole kai da sihiri ne duk imaninka yanzu wata mace suna zaune da mijinta saboda haka sai ya saki kishiyarta kishiyar sai ta ajiye wata yar kwalba da ta zo ɗeba kaya tun daga nan matar jini ya tsinke mata matar za ta iya a minti goma za ta iya zubar da jini cikin kwanan sha kuma ba taɓa mata ƙarin jini ba in ta zubar da jini cikin kwanan sha wallahi ba abin da take ji a cikinta yanzu in ban da yayan mu Sheikh Abdullah wai za a ɗebi jini cikin kwanan sha anan a jikinsa a gan shi garau to amma wallahi ita a minti goma cikin kwanan sha zai zuba kuma ba abin da za ta ji a cikinta kaga duk iya imaninka ka san wannan sihiri ne muka ba su addu'o'i su yi da abubuwa da sauransu daga baya suka ga dai addu'o'in nan an dan samu jinkiri suka je su ma aka musu sihiri jinin ya tafi saboda haka dole Allah saboda haka suka yi sihiri jinin ya tafi ita kuma waccan wacce ake zargi ta yi sihirin shekara ta wajen goma har yanzu bata samu aure ba so gaskiyar lamari ni abin da nake so in rufe wannan paper da shi yana da kyau kowa ya dage wajen askar wallahi wasu abubuwan sihiri ne akwai mutumin da ni na sani shi ma ni ne jagoranta aka kashi auren tun lokacin ma muna ƙanana ban wuce shekara 15 ba wajen 1996 shi lokacin bayan ya saki uwar gidan shi shikenan tace za ta gani wallahi tunda ta tafi ta mai asiri gaban shi ya mutu saboda haka duk matar da ya aura wallahi ba zai iya kwanciya da ita ba Allah ya kaddara ya aure wata ya uwan mu sai naga maza sun fara latsata da suka san ba shi da lafiya haka muka jagoranta sai da aka kashe auren nan to gaskiyar lamari matsalar sihiri ta taka rawar gani ni a wajena babban mushkilolin guda biyu ne na farko sihiri na biyu kuma yaduwar luwadi da madugo waɗannan gaskiyar lamari sun ba da gudunmawa sosan gaske wajen yaduwar wannan matsalar muna roƙon Allah ya saka wa Malam Abdullah da alkhairi abin da zan rufe da shi shine akwai littafi da muka rarraba na matsalolin aure wanda baya cikin kudin registration din da kowa ya biya wannan littafi ne na daban akwai wanda suke tambayar ragowar littattafan so duka littattafan akwai su a baya kuma akwai wani yana tsare da su a can waje akwai sharhin ahalari akwai sharhin ashmawi akwai tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam daga haihuwarsa zuwa ƙarshen yakin Badar, akwai sharhin 40 hadis, akwai muhimman fatoyi akan aure, aure saki, idda, cinikayya da mu'amala. Wasu daga cikin waɗannan tambayoyin da akai duk an amsa irin su guda 280. Akwai muhimman fatoyi akan tsarki sallah azumi, akwai fatoyin rabon gado, akwai manufofin shari'a, akwai ka'idojin mu'amala da mutane, akwai siffofin jagora na gari, akwai littafin hawa farashi a Najeriya, dalilansa da hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci, akwai haramtattun cinikayya, akwai wadatar zuci da hanyoyin samunta, akwai kuma zunubai da tasirinsa a cikin al'umma, akwai kuma wanda ba su iya karatu ba, akwai memory card wanda ya tattara darussa 816, akwai siriyatus salihin, sumdatul akam da littattafai wajen 16 a ciki. Muna roƙon Allah ya saka wa malam da alkhairi bisa wannan gagaruman lakcha da ya gabatar. Kar a manta insha Allah ta'ala karfe 2 ya kamata mu dawo. Na'am. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Me kuka ce? Za a dawo sai a ci gaba. Littafai kuma suna waje insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.